الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائع العجب العجاب وصانه من شين اللحن وقروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
جزاك الله خيرا ƙararrun mai karanta waɗannan ayoyi ina jin yayi ne domin su zama matashiyarmu kamar yadda muka saba sau da yawa a karatun Ramadan ranar farko ba ma fara tafsirin ayoyi kai tsaye abu biyu muke yi na farko tattaunawa a kan ni'ima da alkhairin da ya same ka kai ne sauraro ne ji yanzu da ka buɗe ido ka wayi gari kana da rai a cikin watan Ramadan yanzu. Na biyu sau da yawa abinda muke tattauna a kan shi ranar farko ta Ramadan abu na biyu shi ne mahimmancin cin ribar wannan damar da ka samu sannan kuma da yadda za ka rayu da Qur'ani a cikin wannan wata mai albarka. ku kaga sai malam ya karanto mana waɗannan ayoyin waɗanda kamar summary ko kulasar abinda zan magana a kai ne kawai waɗannan ayoyin suka kunsa ko kuma suke haskaka mana domin mu haskaku da haskensu sannan kuma mu fahimci abubuwan da suke kanmu na wajibi da kuma abin da ya kamata mu bashi muhimmanci a cikin waɗannan kwanakin kalmar. Alif da nunin ƙari ne akan kalmar, amma asali Ramadan ra'un da nunin da babin su ne asalin ginin kalmar Ramab kenan. Ita kuma wannan kalmar ta Ramab asalinta yana bayuwa ne zuwa ga tsananin zafi mai kaifi mai ƙuna, amma kuma asalin asali ke da haka shi ne zafin da duwatsu suke yi lokacin da zafi ya tsanani, wannan shi ne Ramab. Ma'ana kalmar tana da asali guda biyu, asalin farko shi ne zafi da ɗumamar yanayi, Balarabe zai iya kiran wannan Ramab. Asalin da ya fi wannan tushen shi ne zafin da duwatsu ke yi lokacin da zafi ya tsanani, to wannan shi ne Ramab. Kuma wannan suna yana da asali a wajen Larabawa, wasu daga cikin malaman tarihi masana harshen Larabci sun tattauna akan asalin ya aka yi aka sanya ma wannan wata wannan suna. Sai ko dai sai aka zaɓo Ramadan sai aka kira mata Ramadan, mun fahimta ɗaya ke so sai tsananin zafi ya sanya idan barewa tana gudu a kan duwatsu sai su bita suna binta zafi yana ƙona ƙafafuwanta har ƙafafuwarsu da su su gajiya sai ta zube sai ta samu su kanta. To wannan abin suna kiransa at-tarammud, na'am at-tarammud. Kun ga an samu ra'un din ganimin da balin wanda su ne asalin kalmar. Wasu kuma suka ce a'a wannan yana da alaƙa da abinda mutum yake ji a cikin shi ne a lokacin Ramadana, ba azumi ba, a lokacin Ramadana mai lokaci, mun fahimta. Yanzu Ramadana biyu ne, akwai Ramadan na musulunci shi ne na azumi, akwai Ramadana na sunan wata na yanayin lokacin. So a lokacin Ramadan na lokaci ko kana azumi ko baka azumi, mutum zai siffanta da tsananin azumi ta kasance a wannan lokaci, mun fahimta. Duka waɗannan ɓangarorin babu cin karo tsakaninsu, duka kowanne ka ɗauka za ka iya cewa wannan yana daga cikin dalilan da ya sa aka sanya ma wannan wata wannan suna, bisa la'akari da wannan ibada da take zuwa so da yawa a wannan yanayi na zafi. Wanda kuma yake rayuwa a irin wannan ɓangaren ya kamata ya fi kowa ba da bayanin haka, ko ba haka ba? Wanda yake rayuwa a irin Yola, ni wani lokaci har ina tsokana in ce wai ko dai asalin Yola, ma'anar Yola a Fulatanci shi ne zafi. Ko kila akwai ma'anoni da yawa, daga cikin ma'anonin ma'ana ta ɗaya ta biyu ta uku ita ce tsananin zafi ne. A irin garuruwan su Maiduguri misali, da duk inda dai ake tsananin zafi, wanda ina ganin wallahu alam kila idan mutum ya ƙara kyautata niyya akwai lada na musamman ga masu azumi a irin wannan yankin, ko ba haka ba? Musamman in muka yi la'akari da hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabiki, ladanki za a baki ne gwargwadon wahalarki wajen ibada, wahalar da ba neman da aka yi ba, mun fahimta. Wahalar ba da gangar aka nemo ta ba, ga hanya mai sauki sai ka ce bari in nemi hanya mafi wahala da tsanani, a'a, ya kasance organically a haka a ɗabi'ance a yanayin waje shi ne ya kasance akwai wannan wahalar, sai ka samu kanka a wannan waje. To ina kyautu da kai insha Allah, yutika Allahu ajraka marratayn, Allah zai baka lada biyu, da ladan asalin ibada da ladan kasancewa a wani yanayi da ibada take da ɗan wahala a cikinsa. Misalin irin wannan, misalin wanda ya samu kansa inda ake azumi mai tsawo, awa 14, 15, 18, 19, duk mun yi irin wannan azumi. Da kasance awa 4 ta aiki na 5 zaka ɗan ci abinci a ciki ne da magaribarka da isharka da sahur ɗinka da sallar dare da komai duk suna ciki. A irin wannan yanayin wani lokaci in zan mana mubalaga mana exaggeration, sai wani lokaci ka yi ƙoƙarin ka taɓa cikinka dinka ji yana nan. Saboda tsabar ɗamewa ka ji cewa cikin yana nan wai ko dai baya nan. To irin samun ka a irin wannan yanayin da misali ba za ka ce idan Ramadana ya zo bari in yi hijira in je irin wannan garin da ake wahala, a ba irin haka ake ne. Ka samu kanka kawai a irin wannan yanayin, to da yardar Allah ladanka zai zama akwai ƙarin falala da alkhairi a kan ibadar wanda bai shiga cikin wannan mashakar da wahala ko yanayin kafin ya kasance ya bauta ma Allah. Ramadan jama'a daga cikin ma'anoninsa a ma'ana ta musulunci, wasu daga cikin malamai suke cewa kamar yadda tsananin zafi da rana suke ƙona abu, suke ƙona fata, su ƙona maƙogaro, su ƙona fuska, su sanya humidity da ɗumamar yanayi a jikinka, kitse ya riƙa narkewa ko saboda zafi, to haka azumin watan Ramadana yake narkar da zunubai, yake kore zunubai, ya ƴantar da bawa daga saɓan da ya yi tsakaninsa da mahaliccinsa. Shi ya sa wani mai hikima yake cewa a tara Ramadanu مزرعه العباد لتطهير القلوب من الفساد فأد حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه الى المعالي. yake cewa ramadana yazo ana watan ramadan kenan bi tatheerin qulubi min alfasad, wannan wata ne na musamman wanda yazo domin ya tsarkake bayi da zukatansu daga ɓannan ko dattin zunubai da suka kewaye su. Fa addi huquqahu qawlan wa fi'lan, ka sani Ramadana yana da haƙƙi a kanka, haƙƙi na magana, ma'ana ka kiyaye bakinka, ka san abin da kake faɗa a cikin wannan wata mai albarka. Wa fi'lan, ka san abin da kake aikatawa, duk aikin da za ka yi ka yi ƙoƙari ya kasance aiki ne da zai sanya ka farin ciki idan ka haɗu da Allah, ya kasance aiki ne da Allah yake so ya yarda da shi, ya kasance aiki ne da zai ƙara maka kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ya ce wa zadaka fattahu ila al-ma'ani, Ramadan wani guziri ne da ya kamata kai ruko da shi wanda zai taimake ka wajen kaiwa zuwa ga birnin yardar Allah idan ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ga wannan magana ta mai hikima tana daidai da fassarar ma'anar sunan ko tasirin Ramadana a kan aikin mu wajen tsarkake zukata, tsarkake ayyuka, tsarkake gabbai daga duk abin da zai kawo mana barazana na samun kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka fahimci wannan da kyau, za ka gane cewa ashe tunda Ramadana yana narkar da zunubai, yana tsarkake zukatan bayi, ma'ana kamar Ramadana insomin ne da kayan aiki na tsarkakewa ko? To shin kayan aiki da ake amfani da su wajen wanke datti iri ɗaya ne? Ba iri ɗaya ba ne. Ƙarfinsa ɗaya, tsarkinsa ɗaya, to kamar yadda suka sha bamban a wajen tsarki da wajen aiki, haka za su sha bamban a wajen tasiri. Mutum ne ya zo ya wanka, sai ya wanka da ruwa babu sabulu, da ya tashi zai yi wanka ma bai cire kaya ba, kawai sai ya ɗauki bokiti sha ya watsa. Ya yi wanka ko bai yi wanka ba? Ya yi wanka a dictionary misali, ya watsa ruwa. Wani kuma sai ya tuɗa kaya sai ya ɗauki bokitin sha, ya yi wanka ko bai wanka ba? Musamman irin wannan yanayin na zafi kana neman sanyi. Mutum na uku sai ya zo ga ruwa ya tuɓa kaya ya samu sabulu sai ya yi wanka da shi, ya yi wanka ko bai wanka ba? Amma ba soso. Na huɗu sai ya samu soso ga sabulu sai ya zo ya yi wanka da shi. Na biyar sai a zo wani irin soso, wani irin sabulun ne masu kyau. Akwai sabulun da zai wanke datti amma ba zai san ya ƙanshi ba. Na biyar shi sai ya samu soso, ya samu sabulu mai wanke datti kuma mai san ya ƙanshi, saboda idan ya fito zai bi ƙanshin sabulun da ya wanka da shi. Mutum na shida sai ya samu hair and shoulder, ya wanke sabulun wanke kai daban, na wanke ƙasan hammatansa daban, na wanke wasu ɓangarori na jikin shi daban, sannan sabulun jiki daban. Wankan shi ya yi daidai da na biyar? To na gaba shi kuma da ya yi sai da ya zo ya samu abun goge ƙafa ya goge ya gama ya fito. To da suka fito yanzu mutum bakwai ɗin nan kowa daga cikinsu ya yi wanka. Amma da ni da kai duk mun yadda cewa ko da yake wankan ya haɗu a suna, amma ido ba mudu ba ya san kima. Ko ba haka ba? In ka so za ka iya dawowa a kan ruwan shi kanshi wani iri ne? Ko ba haka ba? Ruwan suna suka tara munta-munta? To da ya gama, da suka gama wankan su bakwai, sai wannan ya zo bai shafa mai ba, kawai ya sa riga ya gaba. Wancan kuma ila saboda zafi ya shafa mai a ƙafa da hannu, ya samu wani face cream ya shafa. Wancan ya shafa wani, ya samu mai ya shafa a kanshi misali da gemu, ya samu kum ya taje. In mace ce ta samu powder ta sa, wannan kuma ya samu turare ya sa. Wannan da ya tashi sanya kaya, kawai sai ya sanya ya mutsatsin kaya ba guga. Hata hata hata. Dukkansu sun haɗu a babin wanka da shafa mai da gayu da sanya tufa, amma kuma kowanne ya sha bamban. Kun fahimci wannan misali? To jama'a, wannan shi ne misalin azumin da muke yi. Akwai wanda da kaya ya zo kawai ya ɗauki bokiti kawai ya sharara, a zahiri ga shi ya jike, a zahiri ga shi yana azumi, amma in reality a hakikanin al'amari ina tasirin azumin a gaban shi da yau aka zuba masa ruwa? Wanda ya wanka da soso da wanda ba soso, wanda ya ba sabulu da mai sabulu, wanda sabulun yankan kusa ne da ba yankan kusa ba, yanda yake cewa ko da sabulun da yake mai ƙanshi da wanda ya sanya turare. Kun tuno da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana akan ara'aytum law anna naharan dibari ahadikum yaktadi minhu khamsa marrat ayabqa min daramihi shay? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana tare da sahabbai, Allah ya yarda su, sai yake ce musu ara'aytum, ku saurara ga wani wata tambaya da zan muku, ku bani aran hankalinku da tunaninku, shine ara'ayt. Allah subhanahu wa ta'ala yake isar da sako ga kunnuwan masu saurare da zukatansu. A Larabci akwai abinda malaman balaga Larabci suke ce masa al-uslubu tashwiqi, ko kuma in plural su ce al-asalibu tashwiqiyya, ma'ana a jam'i kenan, a adadi ne yawa. Al-asalib at-tashwiqiyya, ma'ana lafazi da kalmomi da jumloli masu a Hausa ban san da Fulatanci ba, ka ce masu tsinkar da miyau. Mun fahimta? Masu zaburantarwa. Convincing statement, attractive statement. Statement ɗin da suke kisbo hankalin mai sauraro, ko bai yi niyya ba sai zuciyarsu ta waiwayo ta kalli abin da ake faɗa. Wanda kuma zai gamsar da shi ya sanya shi a turban yin abin da ake so ya aikata. Mun fahimta? Shi ne ake kira al-uslubu tashwiqi. Duk wata jumla, duk wata kalmar da za a yi amfani da ita wajen a ƙara maka karsashi da himmar yin abin da ake so. To a nan sai Allah ya ce ayyaman ma'dudat, kamar a fassara ana cewa ne, jama'a, wasu ‘yan kwanaki ne fa da ba su da yawa, kar ku yi sakaci ba, yanzu-yanzu za su wuce fa, yanzu-yanzu za ku ji sun ƙare fa. Idan ba ku aikata abin da Allah yake so a cikinsu ba, ba wanda yake da damar ya rage musu sauri kar su ci gaba. Ba wanda yake da wannan damar. Kwanaki ne masu ƙarewa. Yanzu misali ga shahar an yi azumi kusan ɗaya. Wata nawa muke cewa azumi na zuwa, azumi na zuwa, to yanzu gashi an fara ƙirga ɗaya, insha Allah. Mun fahimta? Wannan yana daga cikin ma'anar ayyaman ma'duda ce. To mu koma Larabci. A taƙaice ban so mu yi zurfi, a gaɓa za mu riƙa tsayawa jama'a, ba za mu riƙa shiga cikin tekun ba sosai. Duk da dai an shiga teku an fi kamo babban kifi, ko? Amma shi ma dai kifin gaɓar teku shi ma kifi ne a yi, ko? Zai tafiyar da kwaɗayi. Yawwa. A Larabci, idan aka ambaci kalma da take singular ce, singular, ma'ana kalmar da take bayuwa zuwa abu ɗaya, sai aka siffanta ta da irinta ita ma kalmar da take bayuwa zuwa abu ɗaya, to wannan ya fi nuna adadi mai yawa. Misali, afwan, kalmar da take plural, ma'ana tana da yawa, tana bayuwa zuwa ga abubuwa da yawa, amma kuma sai aka siffanta ta da abin da yake bayuwa zuwa ga abu ɗaya, to wannan ya fi nuna cewa abin yana da yawa. Misali, in ce anharun jariya, anharun jariya, teku, ko? Teku da yawa, tekuna masu gudu. Kaga teku a nan suna da yawa, amma kuma gudun sai na siffanta shi da abu ɗaya, ban ce anharun jariyat ba. Mun fahimta? To a ƙa'ida wannan uslubin na anharun jariya ya fi yawa a kan anharun jariyat. Saboda haka idan muka dawo kan kwanakinmu, sai ka ce ayyaman ma'duda da ayyaman ma'dudat, to ayyaman ma'dudat ya fi nuna kwanakin ba su da yawa fiye da ka ce ayyaman ma'duda. Mun fahimta? Mun fahimci wannan? Me ke tabbatar da wannan a Ƙur'ani? Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa washarauhu bisamani baksin darahima ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahidin. Ana magana akan siyar da Annabi Yusuf. Aka ce an siyar da shi, waɗanda suka tsince shi sun siyar da shi da wata da wata tsaba, wani adadin kuɗi, dirhamomi waɗanda ba su da kima, ba su da yawa, ɗan kaɗan. To wanda ya sallarci da yawa zai iya ce maka ba kaza ba ne, misali zai iya ce maka wallahi ba dirhami biyu ba ne, wallahi ba dirhami uku ba ne, wallahi ba dirhami biyar ba ne, wallahi ba dirhami bakwai ba ne. Allah gafarta mallam ina ka samu wannan Allah ya ce dirhami dan kadan ba su da yawa zai ce larabci yana nuna min cewa ba hudu bane ba biyar bane ba bakwai bane ba tara bane ba goma bane sai dai dirhamin nan su fara daga 11 saboda inda kasa da 11 ne da za a ce ne wa sharau bi thamanin bakhsin dirahim ma'dudatin wa kanu fihi min az-zahid tunda ko Allah yace dirahim ma'dudatin to daga 11 ne zuwa sama mun fahimta saboda da an ce ma'dudatin da zai daidai da ayyaman ma'dudat ba ta bangaren wai adadi ba a ta bangaren abinda ake ganin shi an raina shi bai da yawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yace wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat ko ma'duda qul attakhadtum 'inda Allahi 'ahdan falan yukhlifa Allahu 'ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun amma yar uwarta sai aka ce mene ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون أقول دليلي أما سبب دين اللوكة شيء متشكى بدا مجانا من رمضان مجانا من رمضان أتقى شيء رمضان جماعة يازوني دومني كوير دمو أبو بوادئوا مترن تاتي تأنقانيش wace a cikin kwanakin nan ake sa ran idan kai register kai applying kai register aka dauke ka ka halarci kwata-kwatan da ke cikin makarantar ka bada hankalinka to zaka gama da ka ci jarabawa ka samu certificate mai kyau kuma har da kyauta da tabbaci yadda ka san ake karatu a makaranta haka karatun Ramadan yake ko fiye da haka duk karatun da za ka yi yana da period yana da lokaci in primary ne in secondary ne in degree ne da ka wuce shekara hudu a degree ko shekara biyar ko shekara shida daidai da course ɗinka akwai matsala ka gama da carry over akwai matsala ka zama true once irregular a can da baka zuwa sosai akwai matsala ka zo baka ɗaukar notes akwai matsala ka ɗauki notes baka fahimta ba akwai matsala ka fahimta baka yi revision ba akwai matsala ka zo jarabawa ka kare da kallon filin akwai matsala kamar wannan misalin haka jarabawa haka karatun Ramadan ne ka gama to Allah gafar ta malam ne ka samu na result ha ku mukarabu ke tabiya ne ka samu ina certificate ɗinka abin certificate ne natija ce da zaka iya dagawa kowa ya ganta ko kuwa kana koyewa kana cewa ya laita ni dan buce kitabiya akwai darussa manya-manya da Ramadan yake koyar da suna da yawa amma kila bari mu ga ko zamu ambaci 7-8 daidai yadda lokaci ya bani Ramadan yana koyar da mu hakuri sabr hakuri za ka iya cewa as-sabr wa tahammul hakuri ta mu'amala da kai da ɗan uwanka hakuri a kan baka ci ba kuma ka haƙura da ta hamun kenan juriya yana koyar da mu juriya za a yi maka ba daidai ba amma sai a ci albarkacin Ramadana sai ka kau da kai ko fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakun inni mur'un sa'im idan ɗaya daga cikin mutane ya takale ka ya tsokane ka ta ce inni mur'un sa'i ni mai azumi ne ina kare azumi na kaga hakuri kenan kila wani ma sai ka ci diyatsa ba din Ramadan bane da na auna masa mudu ɗaya da mudu bakwai amma sai ka kawo da kai ya koya maka hakuri sannan yana koya maka at-tahammul juriya jama'a ba dan ana azumi kawai kowa ya zo ya zube a masallaci yana shan jefi yana shan fanka ba haka Ramadan yake nufi ba haka ni ma Ramadan da azumi yana formatting in system ɗinka ne ya rage calories ya rage kitse, ya rage cholesterol, sai ka samu nishadi da jarumta. Duk bayan in mun yi graduation daga makarantar Ramadana, bayan sallah ba ka jin nishadinka ya karu, dan cimbinka da ya kai wata uku ya dan sauka ya koma lagafar samalin wata daya, ko kuma ya dan dame yadda ake so. Na wani mai hikima yana cewa mutanen da ana gane su ne da kirjinsu, in suka kito suka bude kofa da kirjinsu ake gane su, mazaje sahabban manzara masu sa da kirjin alkalakin wasudur, ira da lafiyayyu na mazaje. Yanzu kuma fa tumbunmu ne yake fa. Sun wadawata da kirjin mu kuma da tumbin, ko to mu yi kokari mu abin nan a takaice. Akwai mai tumbin da ya fi mara tumbin jarumtaka, ba ma'auni ba ne, muna faɗa ne mun ba ni nishadi da kuma tauƙiful jau. A takaice, azumi din kawunan baka ci ba, ba yana nufe warka zagonye lakarka ta zube ka zube kawai ba. Komai jama'a za a yi kaza, Allah ku bari sai bayan Ramadan, wallahi ba zan iya. Allah gafarta malam, ka tuno cewa yakin Badar a cikin Ramadan aka yi shi 17 ga watan Ramadan. Fama wahanu bima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istatanu wallahu yuhibbu as-sabir wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. من بين تاتلي كوكوي جارنسا ميك يتبا تجا وانا كما أذني جدا دان فما سيئك تشيك يتك يام الليل ها فو إندا أذني ينا سن يكثالا ميك يتبا ألغا أفن تمالا كاونا كما أذني مالا مصفا أو أشابة شيدة جاري أشي وانا ساتر أمسا شيدة تكي يتبا ترمك يتشي واو شيدة يوان yana kawo nauyin jiki ko ba haka ba? Koshi madaidaici yana sanya daidaitan jiki, sai jiki kuma ya zabura wajen ibada. Duk sanda ka koshi da yawa, sai ka ji me kake nema wajen hutawa, gado kake nema. Amma idan ka samu daidaito a koshinka, sai ka ga jikinka ya samu lafiya, ka samu nishaɗi. Wannan course ne daga cikin fasafatan makarantar Ramadana jama'a. Course na gaba da Ramadana yake koyar da mu shine al-kaffu. Al-kaff, kamewa daga yin abin da Allah bai so. Daga nan Balarabe ya sa ma hannu ko tafin hannu suna al-kaffu. Li'anna sahibahu ya kufu bihi an wajhi. Saboda ma'abucin tafin hannun yana amfani da hannu wajen kare duk abin da zai cuce shi. Kuda ne ya zo da haka za ka yi, ba da dungun hannu kake kare kuda. Wani abu in ya sauro ya biyo ta fuskanta da tafin hannu, in an kawo maka wani abu da hannu kake kare. Wa huwa alladhi kaffa. Ko? Yawwa. Dadin Qur'ani kenan. Kullun zai baka mafita. To al-kaffu wani kof ne a Ramadana, ma'anarsa al-kaff. Kana ji kana jin, kana son wannan abun, amma aka ce maka bai halatta ba a wunin Ramadana sai ka haɓa. Ruwa da abincin da jiya da shekaran jiya, inda mutum yana ji yana gani, zai ce daga yau na daina cin abinci, na daina abin sha, na daina shan abin sha, na daina shan ruwa, har ya mutu a kan haka ya saba ma Allah, ya kashe kanshi. Abinda idan ba ka yi amfani da shi ba, sunan mutum mai sabo, yanzu kuma da ka bar shi sunanka mai neman lada. Mun fahimci saƙon? So abinda ake ci a samu lada jiya yanzu shine kuma yanzu da rana in ka ci kuma zaka samu zinubi. Shine al-tab. To idan ya kasance ruwan da zan sha in ba duk Ramadana ba ni ma zan yi karatu ba ruwa a gaba na. Ba kofin shayi Allah gafarta malam ina zai yi? Allah sarki kofin shayi na. Mun fahimta? To in ba Ramadana ba wa yake raba malam da shayi? To abinda kake shan sha abinda kake sha ka ji daɗi ka samu nishaɗi ka samu walwala shine kuma yanzu aka ce baka isa ka sha ba in ka sha ka yi zunubi. Muna tare? Yanzu da yanzu za ku ganna da kofin shayi a nan ba wanda zai zauna a karatun nan. Duk jama'a duk tashi za ku yi ko za ku zauna? Dan dafta ba sai ku. To kun ga inda yake nuna cewa inda za ka ga an yi abin da ba daidai ba zuciyarka ba za ta karɓa ba. To saƙon a nan shi ne wanda ya hana ni in kurɓi shayi na duk da zumunci tsakanina ni ne magana da kofin shayi da kofin ruwa wanda ya hana ni na hannu saboda shi saƙon shi ya hana ni ƙarya. Shi ya hana ni annabiwanci. Shi ya hana ni gulma. Shi ya hana ni in ɗauki dukiyar da ba tawa ba. Shi ya hana mu zina. Shi ya hana ka kalli al'aura ka kalli matar da ba ta halatta ga ka. Shi ya hana ka, shi ya hana ka, shi ya hana ka. To Allah gafarta malam ta yarda kar ka sha ruwa yanzu. Muhammadu ɗanladi Iliya kowaye sunanka ka yarda karka sha ruwa yanzu sunanka Iliya ka yarda karka sha ruwa amma kuma baka yarda karka yi ƙarya ba to baka gane wannan double major na course ɗin alkafu na Ramadana kuma is compulsory by elective zane dole ne babban saƙo ne wannan. Jama'a kofin ruwa guda ɗaya wallahi zai iya kai ka aljanna kai mai sha fa kai mai shan ruwa zai iya kai ka aljanna ta yaya? Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha. Allah yana yarda da bawa in ya ci abinci lomomi ko ya kurɓi ruwa ya gode ma Allah a kan wannan ni'imar sai Allah ya yarda da kai. Idan Allah ya yarda da kai ne zai same ka aljanna daga shan ruwa guda ɗaya ko kurwa guda ɗaya amma kuma da ko da makwal ɗaya kuma sai mutum ya je wuta. To abinda nake so in kai gare shi a nan shi ne idan ya kasance shan ruwa na lokaci ɗaya ko kurɓar ruwa ɗaya zai iya kai mutum aljanna. To wanda ya hana ka ta kurɓi ruwan nan wanda ya ce kuma ruwan zai iya kai ka aljanna shi ne to ya hana ka ƙarya ya hana ka sata ya hana ka ɗaukan haƙƙin mutane da sauransu. Yanzu a nan malam ta gane zurfin hikimar Ramadan ba azumin ba ne wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayfu al-abyadu min al-khayfi al-aswadi min al-fajr ba wannan ne karatun ba. Akwai behind the scene abinda yake ƙarƙashin ƙasa shi ne asalin karatu. Mun fahimta? To ta yarda ba za ka yi ƙarya ba saboda me kana azumi. Ta yarda ba za ka yi gulma ba saboda me kana azumi. Ta yarda ba za ka ci dukiyar wani ba saboda me kana azumi. Ta yarda ba za ka kalli wani fim ba saboda me kana azumi. Yanzu a yinin Ramadan sai ka ce to bari sai an sha ruwa ana shan ruwa sai a ce maka to Allah gafarta malam mahalicin yinin Ramadana shine mahalicin kuma daren Ramadana. Shine kuma ya haramta ƙaryar da rana, har yanzu ƙarya da daddare ita ma sunanta haram. Babu ƙaryar dare da ƙaryar rana a ce to an yi rahusa za ka iya ƙarya da daddare. Sai ka daure kwana ɗaya, kwana biyu, sati, wata ɗaya. Sai a ce to yanzu ka gama kos. Ka fito da satifiket wata ɗaya ba ka yi ƙarya ba. Wata ɗaya ba ka ci kuɗin da ba naka ba. Wata ɗaya ba ka yi gulma ba. Wata ɗaya ba ka kalli wani fim na wanda bai kamata ba. Wata ɗaya kana karanta Ƙur'ani. To Allah gafarta mala, abinda ka haƙura da shi wata ɗaya, to za ka iya yin sauran watanni. Ɗaya ke. Na biyu, wanda ya haramta maka yin waɗannan abubuwan a watan Ramadana shi ne dai kuma Ubangijin Ramadana da Shawwal da Zulhijja da Zulhijja da sauransu. Sai ka fito da satifiket da guduri wanda zai raka ka sauran kwanaki na shekara. Mun fahimta? Saboda haka Ramadana yana koyar da kai alkar. Abu na gaba, Ramadana yana koyar da mu albadlu. Me albadlu? Bayarwa. Bayarwa. Mu tuno da hadithin Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Ibn Abbas yake cewa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yaqulu fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an. Ibn Abbas yake cewa manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam kana ajwadan nas, duk duniya ba a yi wanda ya kai manzon tsira sallama kyauta ba. Ita kanta kyautar ba ta kai annabi sallama iya kyauta ba. Za ka iya cewa ita ma kyautar an raɗa mata suna kyauta ne da ta koyo kyauta daga shugaban masu kyauta sallallahu alaihi wa sallam. Mun gane? Kyauta. Kyauta. Ka je makarantar annabi sallama ka koyo yadda ake koyar da kyauta. Wanda kyautar annabi sallallahu alaihi wasallam ita kanta ta kai ta zama lacca ta musamman yadda annabi yake kyauta sallallahu alaihi wasallam. To saƙon na hadithin Ibn Abbas sai ya ce wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yafi kyauta lokacin da yake yafi kyauta a cikin Ramadan. Ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, lokacin da mala'ika Jibril yake haduwa da shi. Fayudarisuhul Qur'an, sai su yi mudarasar Qur'ani. Jibril alayhi salam yana zuwa wajen annabi sallallahu alayhi wa sallama a cikin watan Ramadana su yi mudarasar Qur'ani. To a wannan lokacin babu lokacin da kyautar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallama ta fi bayyana irin wannan lokaci. Ka ga a cikin watan Ramadana ke. Har a ƙarshen hadithi sai yake cewa fala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursala. Manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya fi kyauta fiye da yadda ta san iska mai daɗin ji lokacin da ake aikota take game hancin kowa, ba ta bambanta tsakanin gajere da dogo, mai babban hanci da mai faɗin hanci, wanda yake mace namiji, kowa yana cin albarkacin kyautar, yana shaƙan iskar da take kaɗawa. To haka kyautar manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam take. Ramadana yana koyar da mu kyauta. Saboda haka idan ka kasance mai kyautar adadi kaza na kuɗi na abin ciyarwa, to idan Ramadana ya zo ka ƙara. Yana daga cikin hikimomin kyautatawa a cikin Ramadan shi ne kowa ya ƙara akan abin da ya saba. tunda Ramadana ya zo da wata falala da wata da wani alkhairin da ya karamma sauran mutane. Saboda haka idan ka saba karanta Qur'ani misali shafi ɗaya a wata sauran watanni, to idan Ramadana ya zo sai ka ƙara. Idan ka saba kyautar adadi kaza na kuɗi, to idan Ramadana ya zo sai ka ƙara. Duk abin da ka saba yi na alkhairi, to idan Ramadana ya zo, ko da zuwan Ramadana ya kasance akwai ƙarin alkhairi a bisa wanda take. Abu na hudu da Ramadana yake koyar da mu, Ramadana yana koyar da mu linul jani, sauƙin hali, taushin hali, sauƙin hali. Kowa daga cikinmu yanzu yawai da ya wayi gari, za ka ji ka wayi gari daidai gwargwado akwai wata sabuwar annashuwa tare da kai da taushin hali. Kila kana ɗan jin haushin wani, sai ka ji haushin ya ɗan ragu, fatan ta ji ya ragu, kuma ba ya zo ya baka haƙuri ba ne. Me ya sa? Albarkar Ramadan. Ko daga asuba za ka ji wata annashuwa da walwala, kuma ba wai ba ka da damuwa ba ne, ba ba ka da abin da ya dame ka ba ne, ba ba ka da abin da yake husata ka ba ne, amma ka shiga wani yanayi na farin ciki da walwala. Mun fahimta? Ramadan jama'a yana koyar da mu wasu abubuwa tagwaye masu guda biyu masu matuƙar muhimmanci: kulawa da addu'a da kulawa da Alƙur'ani. Kulawa da addu'a da kulawa da Alƙur'ani. A yayin da malam ya karanta, in muka lura za mu ga Allah ya ce kutiba alaikum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'duda. Sai a gaba Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi al-qur'an. To abin tambaya, me yasa aka kawo maganar Qur'ani a lokacin da ake magana akan Ramadan? Domin mu gane alaƙar Ramadan da Qur'ani. Mun fahimta? Sai ka ci gaba a can, sai Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu wal yu'minu bi la'allahu yarshud. Ana magana akan Ramadana, sai kuma aka zo aka saka ayar da take magana akan addu'a, domin ka gane cewa saƙon kenan azumin da a cikinsa akwai karatun Qur'ani, akwai addu'a, wannan azumin ya fi daraja fiye da azumin da a cikinsa babu Qur'ani babu addu'a. Karatun Qur'ani da ayyinansa ko a daransa an yi azumi, shi ma karatun Qur'ani yana ƙara daraja. Addu'ar da aka yi ta a lokacin azumi kuma an karanta Qur'ani ta fi addu'ar da ba haka ba. Ma'ana wani cycle ne wanda ya haɗa turaku guda uku waɗanda suke cewayewa. Kamar misali, an zo an yi cycle ne, an yi da'ira, sai aka rubuta as-sawm ko kuma as-siyam, al-Qur'an, addu'a. Sai aka faro da dama as-siyam, sai ka ɗauki rubu, ka ɗauki layi ya tafi sama, sai ya je tarar da al-Qur'an, da ya taho sai ya tarar da addu'a. So sai aka yi cycle ɗin, aka yi da'ira. Wanda ba a gaban shi aka yi da'irar ba, sai ka zo ka ce min ta ina da'irar nan ta fara, ba za ka gane ta azumi take farowa ko ta Qur'ani take farowa ko ta addu'a. A ce waye dai gasa. To haka sai ka ƙara as-sabr, al-badr, duka suna cikin wannan cycle ɗin, cikansu su suke ba da lafiyayyen azumi, suke ba da lafiyayyiyar natija da sakamako na azumi, wanda idan Allah ya taimaki bawa ya samu irin wannan azumin, Allah ya yarda da aikinka, to bawan Allah ta gama moriya. Amma ka sani sharaɗin da yake wajibi, wanda dole ka same shi kafin duka waɗannan abubuwa, shi ne ka nemi yardar Allah da aikin, ka nemi yardar Allah da aikin, ka nemi yardar Allah da aikin. Ɗan adam, kowaye shi yayi kankanta ta fuskantar da ibadar ta zuwa gare shi. Wallahi abu gabas da yamma kudu da arewa Allah subhanahu wa ta'ala ba girman ibada yake sallo ba, girman sa da zuciyarka ta kunsa a lokacin da kake ibada. Wannan shi ne asalin karatu. Ta yi dan Allah, ka nemi yardar Allah a azaminka, karatun ƙur'aninka, karatunka, zuwanka tafsiri. Ka zo wannan majalisin ko wani majalisi, tun daga fitowarka daga gida ka fito da neman yardar Allah. Ya Allah, zan zo ɗaya daga cikin ɗakunanka din in ji maganarka, in nemi yardarka. Duk wanda ya fito da wannan niyyar, tafiyar shi da tunanin shi za ka ga daban. Kuma in ya tashi aka tashi daga majalisi, za ka ga ya fita daga majalisin da wani takeaway, saƙon da zai fita da shi zuwa gida, wanda zai ci gajiyarsa har zuwa gobe. Sannan abu na ƙarshe, ka yi ƙoƙari ka yi duk wata ibada da za ka yi bisa hasken sunnar manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam. Ba ai ko manzon Rahama sallallahu alaihi wasallam din ai ta ba da labarinsa haka nan ba, mu ji hadisansa, mu koyi da ayyukansa. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katiran. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azumi, ta koyi yadda yake yayi sallar da ya karanta Qur'ani, kai koya daga makarantarsa, anan ne ake samun nutsuwa, anan ne ake samun kwanciyar hankali. Saboda yanayin lokaci, wannan ita ce takaitacciyar shimfiɗar mu ga wannan majalisi. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu gobe ne ranar farko ta asalin fara karatunmu, insha Allah, inda za mu fara da tafsirin suratul Juma'a. Yawa, suratul Juma'a mun zaɓi waɗannan surorin ne saboda su zama ƙasa-ƙasa, suna tare da mu kullum, su muke karantawa, su da so da yawa muke ji a wajen limamai suna karantawa a salloli, sai kasance mun hasafu da haskensu. Kuma da yardar Allah za mu ga albarkar waɗannan surori da waɗannan ayoyi. Matuƙar mun nemi yardar Allah da ayyukanmu, sannan matuƙar kuma mun tuno da girman mai ayoyin ko mai maganar Allah subhanahu wa ta'ala kenan. Sannan tare da haka mu nizamci addu'ar Allah ya sanar da mu abinda mun sani ba, idan mun sani kuma Allah ya ba mu ikon aikata. Sai har in Allah ya kai mu gobe, sai ya kasance majalisin mu na farko insha Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi.